Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da ƙarfe 10:11 na safe agogon mu a nan gundumar Columbia a wannan rana ta Alhamis 6 ga watan Mayu. Shekara ta miladiya 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokiyar aikinmu Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Kasar India ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargadin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma kokarin karfafa demokradiyya a kasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an kasar. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia, abinda ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji yadda wata al'umma ta yi ƙaura daga mahallinta don cetar rayuka.
A'a, halin da garin Kumari ke da babban mata da kananan yara babu kusan kashi 99 bisa ɗari duka an kwace.
Babban kalubale da nahiyar Afirka ke fuskanta a yau ita ce bata wuce matsala ta rashin tsaro ba.
In akwai talauci, in akwai jahilci, dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo musu sai an gama harkoki na cin gaba.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar India ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargadin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da samun sabbin kamun cutar da aka tabbatar mutum 412,262 a rana guda, ciki har da mace-mace 3,980. Yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya ya zarta 21,000,000 da kuma mace-mace 230,168. K. Vijay Raghavan, wani babban mai bada shawara a fannin kimiyya a gwamnatin ƙasar, ya yi gargaɗin cewa za a fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a ƙasar, yayin da a halin yanzu ƙasar ke gwagwarmaya da mummunan sakamakon da ake fuskanta. Sai dai ya ce ba a san lokacin da za a fuskanci zagayen na ukun ba, amma dai a kasance cikin shiri. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma kokarin karfafa demokradiyya a kasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an kasar. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya yi magana tare da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, wanda ya kira Amurka babbar kasar hulɗar Ukraine ta ɓangaren tsaro. Ziyarar Blinken na zuwa ne bayan girka sojojin Rasha a kan iyakar kasar da Ukraine, ciki har da dabban dakaru, kuma lamarin ya janyo damuwa ga gwamnatocin kasashen yammaci da yawa. Rasha dai ta ce sojojin na yin atisaye ne, kuma tun a ƙarshen watan Afrilu suka fara komawa sansanoninsu. Bayan Kuleba, Blinken ya kuma gana da shugaba Volodymyr Zelensky da kuma Prime Minister Denis Shmyhal a yau Alhamis. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia, abinda ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen.
Kamu mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu je ga rahoton mu na farko. Al'ummar jihar Niger na ci gaba da fuskantar ukubar 'yan fashin daji da suka tasa su a gaba cikin ɗan watannin nan, wanda yanzu haka akwai ƙauyuka da dama wanda mutane suka ƙaurace masa. Jama'ar daina kokawa da abin da suka kira rashin kulawar mahukunta. Mustafa Nasiru Batsari ya jiyo muna halin da ake ciki a yankin.
A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin jihar Niger, Najeriya, bayan da 'yan bindiga suka auka wa garin na Shadaɗi. Mazauna garin dai sun ce maharin sun yi ta bin gida-gida suna cin zarafin jama'a tare ma da kisan mutane, kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani.
Suka iso Shadaɗin misalin ƙarfe 7 na safe. Tun daga ƙarfe 7 na safe suna nan sai da suka wajen awa 8 ajiya a suka wajen awa 8 sun ashe masu kuɗi. Akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka sa a hannun shi. Suka bi gida-gida yanzu idan takaitawa ita Shadaɗin karkata ta watse. Gida-gida suke bi ido da ido suna ta halbi-halbi. Sun kashe wajen mutum 10 sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba.
Haka zalika waɗannan mahara sun shiga garin Kuimo duka a cikin yankin ƙaramar hukumar ta Mariga, inda suka ƙona ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin tare da hallaka mutum guda, kamar yadda wani mazaunin garin wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani.
Da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan Kuimun, shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din, ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida-gida. To cikin alfe-alfen nan suka alfi wani kafinta da ake ce ma Papa, shi sun kashe shi nan take.
Yanzu wani hali garin na Kuimo yake?
A'a, halin da garin Kuimo yake dai ban mata da kananan yara babu, kusan kashi 99 bisa ɗari duka an kwace. Ni nan da nake magana da kai ina da mata huɗu da iyalina gaba ɗaya su za su suna cikin garin Kwantagora.
To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai ƙoƙarin samun wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen haɗa kai da jami'an tsaro akan shawo kan wannan matsala ta ta'addanci. Inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Ana tattauna akan yadda za a yi a magance wannan abu. Su mutanen kuma da suke wanga mugun hali muna watan Ramadan, muna addu'a in Allah ya taimake su, Allah ya shirye su saboda a samu zaman lafiya. Wannan hali da ake ciki talaka na wahala, mutane ba su gonakin su, mutane su bar ayyukan su. Amma dai doka doka ne, kuma na tabbata su jami'an duk abin da ya dace su yi banda shakku za su yi shi.
A halin da ake ciki dai ɗaruruwan mutanen garuruwan Shadaɗin da Kuimo suna ci gaba da gudun hijira a wasu garuruwa makwabta irin su Kwantagora da sauransu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Amurka na kokari a bangaren alkawarin da ta yi na taimakawa dakaran Afghanistan da sojoji, duk da cewa Amurkar da dakaran haɗaka na ci gaba da barin ƙasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka a jiya Laraba cewa dakaran Amurka na kaddamar da hare-hare ta sama akan mayakan kungiyar Taliban a lardin Helmand da ke kudancin kasar, inda ake gwabza kazamin fada a 'yan kwanakin nan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ki ta bada cikakken bayani, ko da yake wani mai magana da yawun ma'aikatar ya ce har yanzu kwamandojin Amurka na da 'yan damar da za su yi amfani da ita a wurin. 'Yan gwagwarmayar kungiyoyin al'umma da mazauna babban birnin jihar Jonglei a Sudan ta Kudu sun zargi jami'an gwamnatin jihar da satar kayan abinci da shugaba Salva Kiir ya bada a ba waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Manyan motoci 12 cike da abinci ne shugaban ya tura don a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar da ta gabata a lokacin da ya kai ziyara a birnin Bor ranar 1 ga watan Afrilu. David Garang Gorge, shugaban kungiyoyin al'umma na jihar Jonglei, ya ce a idansa ya ga kayayyakin abinci da aka sauke daga mota aka kai su shaguna a kasuwar birnin a wannan makon. Mataimakin magajin garin yankin Mabel Todd, wanda aka dorawa nauyin raba kayan abincin, ya musanta cewa jami'ai sun sai da abincin da aka bada a kasuwanni. Yana mai cewa ofishinsa ya danga kayayyakin ga shugabannin unguwanni don a rabawa waɗanda suka rasa matsugunansu.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Kalmar tsaro kalma ce da a duk lokacin da aka ambace ta sai a saurari abin da zai biyo baya, ko dai a ce tabarbarewar tsaro ko a ce tsaro mai inganci. Samar da tsaro ga al'umma haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnatoci. Shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Alhaji Bazoum Muhammad ya yi wata ganawa da shugaban rundunar Barkan mai sansani a yankin Sahel da zimmar tattauna hanyoyin kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto a kan wannan ganawar.
Wannan ganawa ta Mohamed Bazoum da kwamandan rundunar Barkan ta ƙasar Faransa General Marc Conrad na gudana ne a wani lokacin da al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Lamarin da ya sa tattaunawarsu ta karkata ka cokan akan wannan batu. General Marc Conrad ya ce mun tattauna ne akan yanayin da ake ciki a baki ɗayan yankin Sahel da Sahara. Haka kuma mun taɓo batun hare-haren da aka kaiwa dakarun Nijar a baya-bayan nan. Sannan muka yi nazarin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar wannan matsala a nan gaba. Sharhi akan sha'anin tsaro suka fara bayyana matsayinsu a game da tasirin wannan ganawa dangane da yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Mustapha Abdullahi kwararre ne akan sha'anin tsaro.
Bayo ba wannan yaki ci ba, dole ne a sake gamuwa, a sake sabon salo. Wannan taro da aka yi yana da muhimmanci domin a gani kaka ne za a yi, ina ne ke da kai kurakurai wani irin gyara ne za a yi. Muma dole kawo ƙasar Nijar ya kamata gwamnati ya ƙara ba da ƙarfi, a ƙara ba sojawanmu makamai, a ƙara ba su horo, a ƙara kuma wasu sabbin sojawa, don ka san ai shi wannan yakin dole kafin a ci shi lallai dole ne sai muna da sojawa sosai, sai muna da makaman yaƙi sosai, kuma sai muna da la'urori wanda za su taimaka mu domin mu gane me ke faruwa. Kuma su 'yan ƙasa su ɗora ba gwamnati labari. Rahoton kuma ya kamata gwamnati ya ɗora kare su. Kasan wasu suna tsoro musamman in sun ba da wani labari a zo daga baya.
Mayar da hankali wajen ayyukan inganta rayuwar al'ummomin yankunan da ke fama da rikici ita ce hanya mafi a'ala wajen neman zaman lafiya mai ɗorewa a maimakon baiwa makamai fifiko.
In ka riba tushen abin da ke kawo shi rashin gaskiya. In akwai talauci, in akwai jahilci, dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo masu sai an gama harkoki na cin gaba, musamman harkoki na waye ma samari Kano a samu masa aikin yi.
A shekarar 2012 ne kasar Faransa ta kafa sansani mai kunshe da sojoji 3,500 da nufin tunkarar kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin kasar Mali. Ba idan rundunar haɗin gwiwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSMA mai sojoji 12,000 da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya. La'akari da yaduwar ayyukan waɗannan kungiyoyi zuwa Nijar da Burkina Faso ya sa gwamnatocinsu amincewa faɗaɗa ayyukan rundunar ta Barkan domin sintiri a kan iyakokin ƙasashen uku, sai wasu dubban sojojin rundunar haɗin gwiwar Jesen Sahel da wasu dakaru 1,200 da Chad ta aika a wannan yanki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci.
To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa. Kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abin da ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake magana ta yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren Asia a Hong Kong tun shekara ta 1997 kuma an samu cewa tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya daukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗannan tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa.
To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye?
To alamominta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa dan zubar hanci watakila dan ciwon kai ciwon jiki a ji baki ba daɗi gaɓoɓi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne to sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu ɓangare kamar na ƙoda da hanta da ƙwaƙwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan kwanansu ya ƙare sai ka ga an wuce daga nan.
To likita mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ko in ce shin cutar tana da saurin yaɗuwa?
To yawanci yaɗuwarta shi ne daga dai tsuntsayen zuwa ɗan adam. Akwai ɗan taba ba su kai akan ƙarfin yaɗuwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewa ba ta yaɗuwa sosai tsakanin mutum da mutum. Wasu kuma suna ganin cewa za ta iya yaɗuwa da za a iya samun mutum ya shaƙi irin su majina da sauransu da miyawu ana ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan. Kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar mu'amalar ta da yadda in an yi da tsuntsaye haka wasu masana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare.
Likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato coronavirus. Shin ta yaya za a ma bambance ce wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce?
To wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukansu za su iya zama da alamomin nan iri ɗaya kuma idan ba an yi bincike ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murar daban ce saboda ka abu ne da sai an yi bincike. Amma abu na farko shi ne ana duba ina tabulla da take sai a ga wanda yake da murar nan yayi tafiya wurin ko yayi wasu mu'amaloli wurin yayi mu'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me ya sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan gida ne kin ga anan sai a fara tunanin tur alƙalla murar tsuntsaye za ta fi sauƙin samuwa a wurin shi akan corona amma da kansu za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike.
To likita wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaƙo wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turanci. To ana fama da annobar corona sai kuma gashi a Najeriya an samu bullar wannan cutar murar tsuntsayen. Shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya?
Na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala kuma a samu yaɗuwar ita wancan murar tsuntsaye. Misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci amma wani za a kira shi kenan ko abin toshe hanci kuma zai kasance yana wanke hannun shi yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayarwa. Kin ga yana da wahalar gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda kare kai daga corona. To amma zai kasance kina an samu saukin yiwuwar yaduwar ita kanta mura tsuntsaye idan aka dauki ta wannan abubuwan. Misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin, da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata. Kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla, ana ganin alamun cutar a kaji, aka sanar da hukumomin lafiya suka tabbatar da cewar cutar ta bulla. Za a iya killace duk inda aka san cewar da inda cutar nan take, kuma za a iya maganinta a lokaci ɗaya. Sai dai ta ƙara gaskiya matsala da damuwa saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali.
Idan za mu iya tunawa kwanaki an samu bullar ita wannan cutar murar tsuntsaye, kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin, shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne wajen shawo kan al'amarin?
To akwai bangare na musamman ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar ɓullar annoba da sauransu. To kuma kamar ita murar tsuntsaye din, banda ma'aikatan lafiya, to akwai kuma ma'aikatar aikin gona, su ma akwai bangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin. Saboda haka akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma ɓangaren wayar da kan mutane, na ɗaya a san cewar akwai ɓulla wannan cuta, sannan su kuma waɗannan ɓangare su tura ƙwararru wanda za su tabbatar da cewar wannan cuta ta ɓulla ga inda ake ganin ta ɓulla. Sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare yaduwar cutar. To sai da cikin ikon Allah idan aka ɗan wannan matakai an samu sauƙin yaduwar cutar.
Duk da cewa kai ba likitan dabbobi ba ne, shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji, musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su, suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar?
Akwai, saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin ɗan lokaci kankani sun mutu. To idan aka ga wannan abin da ya kamata, akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira, mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abin na daban, sannan a ɗauki matakai. Saboda haka akwai matakan da su waɗancan da na baki bayani na farko cewar akwai matakan da ake bi yadda za a kare yaduwar cutar. To tun daga yan koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala, suka kira ma'aikatan da ya kamata a yi, to sai a tsaya da yaduwar abin.
Na'am, to likita, daga ƙarshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye?
To yawanci dai waɗanda suka fi fasarin kamuwa da wannan cuta da suke mu'amala da dabbobin ne, tsuntsaye, ko dai suna kiwonsu ko suna sayar da su ko suna yankawa ko fija da sauransu. To idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya, da Allah, lambobin da aka bayar na a kira a sanar, ya kamata a kira a sanar. Wani lokacin mutum ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rika gonar ko za a yi wani abu ko za a zahe zai irin samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan. To amma inda za a daure din a yi, to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa. To da ka da Allah, idan aka samu irin wannan matsala, a sanar da hukumar da ya kamata a sanar, saboda a ɗauki mataki da zai zama matsalar annoba a cikin al'umma.
Ta masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya ba mu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon email.
Wasiƙar mu ta farko daga Zainab Usman Shitu Mahuta, inda ta ce babu shakka ƙasar Niger da ma wasu ƙasashe a yankin Sahel irin su Najeriya da Chadi da Mali da Burkina Faso na cikin wani yanayi mai kama da yaƙi. Da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba kuma ya ce, "Muryar Amurka, nan Allah ku faɗa wa shugabannin ƙungiyar ƙwadagon tarayyar Najeriya NLC cewa kada su taɓa amincewa da rage wa ma'aikatan ƙasar albashinsu da gwamnatin ƙasar ke sanyi tare da rage yawan ma'aikata." Da ministan kuɗi ta ba da sanarwar cewa za su yi a nan gaba. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Sai sakonmu na ƙarshe ya ce, "Salam VOA Hausa, a yau ina so ku faɗa wa shugaba Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya haɗa Allah wadarai da ɗaukan matakan ba sani ba sabo da dukkan 'yan ta'addan da ke ci gaba da gudanar da miyagun ayyukansu a kowane ɓangare na ƙasarmu Najeriya, domin sai dai mu ji kana nana ta wannan kalmar a kowane lokaci da 'yan bindiga ko kuma 'yan fashin daji da 'yan ta'addan da suka hana ƙasarmu zama lafiya suka yi aika-aikarsu kamar yadda suka saba." Daga Usman Taka Lafiya.
A gaida Hanifa Isa da ta karantu muna wasiƙun ku masu sauraro. Yanzu kuma lokaci ne na nasiha, albarkacin wannan wata mai rahama daga bakin malamai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Muhammad Kabir Adam, daga nan babban masallacin Juma'a na Abuja. Masu hannu da shuni su sani, wata mai alfarma, watan samun aljanna, watan taimakon al'umma, wata na yafiya da kuma yin alfarma ga mutane. Arwaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kasancewa mutumin kirki mai yawan kyauta. Amma duk da haka, idan watan azumin Ramadana ya zo, yakan ƙara yawan kyaututtuka da yake yi, yakan ninka su, saboda marasa shi su samu cewa lalle a yanzu kam akwai bambanci, an shigo wani irin wata wanda ke ɗauke da tarin rahma da jin kai ga bayin Allah. To don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyaututtuka, yana kuma jawo hankulan sahabbansa suma su yawaita yin kyaututtuka. Akan haka nima ina kiran ƴan uwa masu hannu da shuni su yi maza-maza, su taho da dukiyoyin da Allah madaukakin sarki ya basu, su kawo wa bayin Allah dauki ta hanyar taimaka musu da abubuwa kamar abinci da dai duk irin abubuwan da zai kyautata rayuwar dan Adam. Musulunci yana kiran mutane su aikata wannan a cikin wannan wata mai alfarma. Akan haka ne zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kai kuka gare shi cewa, "Ya Rasulullah, mun lura fa masu dukiya suke da lada, saboda suna salloli kamar yadda muke yi, suna azumi kamar yadda muke yi, amma fa su suna kuma samun wani tarin lada ta hanyar taimakawa ƴan uwa da suke yi da dukiyoyinsu." To don haka Annabi sallama daga ƙarshe ya ce, "To ku yi hakuri." Wannan haka yake, Allah madaukakin sarki yana yi wa mutane baiwa iri daban-daban.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargadin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma kokarin karfafa demokradiya a kasar, a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an kasar. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia, abinda ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen. Amurka na kokari a bangaren alkawarin da ta yi na taimakawa dakarun Afghanistan da sojoji, duk da cewa Amurka da dakarun haɗaka na ci gaba da barin kasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatarwa muryar Amurka a jiya Laraba cewa dakarun Amurka na kaddamar da hare-hare ta sama akan mayakan kungiyar Taliban a lardin Helmand da ke kudancin kasar.
Ba sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita muna sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya bis salam.